Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. An kammala wunin farko a taron kolin kungiyar kasashe bakwai masu karfin demokaradiyya ta G7 a Cornwall a Ingila, inda shugabannin kasashen suka hadu da zimmar jagorantar yaki da annobar COVID-19 da kuma sake farfado da hada-hada da inganta harkoki da kuma makoma mai kyau. Taron kolin da Birtaniya ke daukar nauyi ya samu halartar shugabannin Canada da Faransa da Jamus da Italy da Japan da kuma Amurka. Wakilai daga kungiyar tarayyar Turai su ma sun halarci taron da wasu baki na musamman kamar shugabannin Australia da Afirka ta Kudu da kuma Koriya ta Kudu. Prime Minister India Narendra Modi zai shiga taron ne ta bidiyo ta yanar gizo. Yayin da yake buɗe taron shugabannin na wannan shekara, Prime Minister Boris Johnson mai masaukin baki ya ce lallai ana buƙatar wannan taron a daidai wannan lokaci. Kana yace mu tabbatar da ba mu sake maimaita kurakurai da muka tabka a cikin watanni 18 ko kuma fiye da haka ba. Babban jami'in diplomasiya a Amurka a Hong Kong ya ce sanya sabuwar dokar tsaron ƙasa ya sa ana fuskantar tilastawa a yankin, lamarin da ke barazana ga walwalar yankin da kuma matsayinsa na cibiyar hada-hadar ƙasa da ƙasa. A wasu zababban kalamai da ba sabon ba da yayi ga Reuters a wannan mako, babban ɗan diplomasiya a Amurka Hans Kom Smith ya kira lamarin da ke faruwan da abin takaici, inda ya ce katsalandan Beijing na lalata harkokin diplomasiya kamar ganawa da masu fafutuka na cikin gida a wani bangare na tsauraran matakai da gwamnati ke ɗauka a kan sojojin ƙasashen waje, lamarin da ke tada hankalin jama'a a ko'ina a cikin birnin. Kalaman na Smith na nuni da tsananin damuwa game da yanda walwalar Hong Kong ke saurin dusashewa, wanda jami'an gwamnatin Joe Biden da dama suke nunawa a kan dokar da Majalisar Dokokin China ta kaka ba wa yankin shekara guda da ya wuce. Amurka ta taimaka wa Ukraine wurin bunƙasa sha'anin tsaronta, inda ta sanar da taimakon tsaro na dala miliyan 150 kasa da mako guda kafin shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Geneva. A jiya Juma'a, ma'aikatan tsaro ta Pentagon ta sanar da taimakon a matsayin shirin taimakon tsaro da Washington ke baiwa Ukraine. Tana mai cewa ta ci gaba da bada wannan taimakon ne saboda Kyiv ta tabbatar da wasu sauye-sauye da suka dace. Taimakon wani bangare ne na gudunmuwar dala miliyan 275 ne ga Ukraine, wanda aka tabbatar da shi a cikin kasafin kuɗin Pentagon a shekarar kuɗi na 2021. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, ministan rigakafin COVID-19 a Birtaniya ya yi kashedi game da shirin sake buɗe harkoki a ƙasar a ƙarshen wannan wata. Yana kalaman ne dai a ranar da sabbin kamuwa da cutar ya yi sama, inda aka samu kashi 90 cikin 100 na nau'in cutar mai saurin yaɗo. Bisa tsare-tsaren COVID-19 da gwamnatin Prime Minister Boris Johnson ta gindaya, za a dake duk wasu dokoki da aka kafa a kan annobar daga ranar 21 ga wannan watan Yuni, wato nan da mako guda daga ranar Litinin. Amma a wata hira a jiya Juma'a, ministan rigakafin COVID-19 na Ingila Nazim Zahawi ya faɗa wa gidan Radio Times cewa dole ne ƙasar ta yi takatsantsan ganin yadda sabuwar nau'in cutar ke yaduwa, wacce ta samo asali daga ƙasar Indiya. A ƙarshe, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada kiranta ga hukumomin Tanzania da su daina tilasta mayar da masu neman mafaka zuwa Mozambique, inda rayuwarsu ke cikin haɗari. Kimanin shekaru 2.5 kenan suka shuɗe da kungiyar 'yan ta'adda suke kaiwa fararen hula hari a garin Fama mai arzikin mai a gabar tekun Mozambique, suka kashe mutane da dama, kana suka tilasta wasu 70,000 barin gidajensu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda yau zamu duba ƙalubalen tsaro a shiyar kudu maso gabashin Najeriya, inda masu rajin kafa ƙasar Biafra ke ci gaba da tafka aika. To madalla, duba da yadda rikicin ke ɗaukar wani sabon salo, gwamnan jihar Imo Ob Uzodinma ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ganin yadda 'yan awaran ke neman maida jihar sa filin daga. Da yake magana da 'yan jaridu jim kaɗan bayan ganawar, gwamna Uzodinma ya zargi manyan jihar sa da yin shiru akan irin halin kakanikayi da jihar ke ciki. Manyan mutane nawa muke da su, mutum nawa ke magana akan abin da ke faruwa, mutum nawa ke yin Allah wadai da abin da ke faruwa a halin yanzu. Dole ne a haɗa hannu da gwamnati don shawo kan wannan matsalar tsaro. Dole ne fa mu nuna damuwa, amma ba wai mu naɗa hannu muna sukar gwamnatin tarayya ko shugaban ƙasa ba. Da yake magana kan al'amarin, Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya ce a nasu ɓangaren suna samun nasara.
In relation to our anti-separatist operation in the southeast and parts of south-south.
A hoɓɓasa yin maganin tsagirin da ke rajin ɓallewa daga Najeriya, a biyo bayan ƙaddamar da sintirin nan mai take Operation Restore Hope, mun cimma waɗannan nasarori kamar haka, wato kamar kashe babban kwamandan IPOP wanda ake mai lakabi da Ecoson a wani harin haɗin gwiwa da muka kai tare da sojoji da DSS, sannan muka kashe mayakansa guda shida, muka kuma cafke guda biyu a raye. Mun yi amfani da bayanan sirri wajen kamo wasu ƙwararrun soloji guda biyu da suke horas da mayakan IPOP a cikin wani dajin da ke jihar Abia da Delta. Sannan mun damƙe wani mai suna Christian Kalu, wanda kwamandan IPOP ne da ya jagoranci kai hare-hare da kuma kashe 'yan sanda guda 11 da sojojin sama da kuma jami'an custom. Mun kuma kama wasu 'yan IPOP guda 44 da suka taka rawa wajen kaiwa 'yan sanda hari. Mun kwato wata babbar bindiga mai sarrafa kanta da kuma ƙara wasu bindigogi ƙilar AK-47 guda 10 da wasu bindigogi ƙilar gida guda 18 da harsasai sama da 500. Mun kuma kama wani abin fashewa. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, wanda ke ganin akwai siyasa cikin wannan al'amarin, ya ce amma fara yanzu akwai abin yi.
Matsala ce wadda kusan zamu ce akwai siyasa a ciki. Na farko, in zamu iya tunawa da yadda shi Governor Hope Uzodinma ya zama governor, an yi zaɓe aka rantsar da wani daga jam'iyyar PDP, daga baya kotu ta zo, bayan watanni kotu ta zo ta juya zaɓen, shi Hope Uzodinma ya zo ya hau mulki a matsayin governor. Na ɗaya kenan. Na biyu, shi ne kaɗai ya fito a waɗannan gwamnonin na kudu maso gabas. Ya yi nuna kai tsaye cewa waɗannan matasa 'yan masu fafutukan ware, wato 'yan indigenous people of Biafra, da ya dada su ba kuma zai dau matakai a kansu. To akwai alamu da ke nuna cewa wannan magana da ya yi an yi mai gamin gambiza ne, a nuna mishi cewa bai isa ba don irin hare-hare da ake kaiwa a jiharsa. Dukkan alamu sun nuna cewa lalle an yi yunkuri ne na a nuna mishi me yasa zai fito ya irin wayannan kalamu. Bisa ga kalamun da ya yi na cewa ba zai ya magance matsalar shi kadai, ba shakka haka maganar take. Fahimtar mu wannan matsala tana bukatar abubuwa uku. Na farko, gwamnatin tarayya ita kanta ya kamata ta nuna shugabanci, ta bayar da kafa siyasa wadda za yi kokari a magance fahimtar da waɗannan 'yan yankin suke da shi na cewa ba a tafiya da salar. Na biyu shine kafa doka. Ba shakka akwai bijirema doka wadda ya yi tasiri a wannan yankin. To kuma in ana son a magance wannan, sai a yi amfani da hanyoyi na tattara bayanai da tantance shi. Wannan shi zai nuna wa ke da hannu a ciki, wa kuma ke iza wutan al'amarin. Makamai da suka yi yawa a hannun wayan da bai kamata a ce suna rike da shi ba, shi ma ya kamata a magance shi ta tattara bayanai da karfafa doka. So a takaice dai abubuwan ga biyu ko uku, wato mataki na gwamnatin tarayya, mataki na gwamnatin jiha, sai kuma karfafa doka, wato abin da turanci ake cewa administration of criminal justice. In aka yi wannan, na gani za a samu a magance kan matsalar. Ku yunkurin wannan to kamata a tabbatar da cewa shugabannin yankin suna gaba gaba har dai wurin tabbatar da cewa an bi hanyar siyasa. In ita gwamnati ko kuma wayanda ba shugabannin yankin ba suke maganganu, to akwai yiwuwar cewa a yi maganganu mummunan fahimta. Amma in shugabannin su ne suke wannan maganar, to zai dan rage matsalar. A karkashin wannan, ina ba ma gwamnatin shawara ta yi taro na kasa ko a karkashin majalisar tsaro na kasa ko kuma majalisar kasa, wato abin da kake ma state council, ta wayannan gwamnonin da sauran shugabannin kasa da na siyasa da ma na addini da gargajiya, duka a sawo su a ciki a tattauna a fito da hanya guda filo wadda za a magance matsalar.
Shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Kaja, ya ce lalle kam biri yayi kama da mutum, domin gwamna Uzo din ma na da hanzari.
To ga duk wanda yake bibiyar abubuwan da suke faruwa a jihar Imo, wanda yanzu har suke nema su fanzama su zama na kudu maso gabas, dole ka san da goyen baya da ake samu daga manya na wannan yanki. So maganar gwamna Hope Ozodunma da yana cewa shi kadai yake ta kai da kawo, a gaskiya ne, domin magana ta gaskiya, manya a wannan bangaren ba sa ba da gudunmawa akan abin da ya kamata, wanda kuma hakan shi ke nuna maka cewa yunkurin da waɗannan tsageru masu buƙatar ballewa ke yi yana samun goyon bayan waɗannan manyan, domin suna da rawa da za su iya takawa ta ba da gudunmawa domin a yi maganinsu. Idan ma ba za su ba da wannan rawar ba, su wannan manyan suna da rawa da za su iya bayarwa na fitowa su yi Allah wadai da wannan al'amari da ke faruwa, amma ba su yi ko ɗaya daga ciki ba, wanda hakan ke nuna maka cewar lalle-lalle wannan al'amari na yunkurin samar da Biafra, intacciyar ƙasar Biafra, yana samun goyon bayan manyan 'yan siyasar su da manyan masu kuɗin su da manyan masarautun su. Wannan dalilin ya sa suka yi shiru, kuma lokaci ya yi da ita gwamnatin tarayya za ta tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Duk wanda ake tunanin ya isa ya yi magana kuma ya yi shiru, a fito a tambaye shi, ko dai ya fito su tsawata ma yaran nan, ko kuma su fito su yi Allah wadai da waɗannan abubuwa da suke yi.
Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce zuwa yanzu wajibi ne gwamnatin tarayya ta ɗauka tsauran mataki,
saboda su wannan yaran matasa da suka ɗauki makamayen suke wannan abun, da inyamurin shugaba da 'yan arewan da shugabannin tarayyan, duk su ba su bane a gabansu, kuma ba su suke su zo su shiga Asorok ba. Su kawai yanzu sun rike tituna da ungoyi a nan za su matsa Asorok, duk daɗin da wani yake tunani don shi ba bane a ƙasar inyamurai zai zo ya ji Asorok, su ba shi suke nema. Su a wannan wurin yanzu za su matsa wannan jin daɗin, za su fara daga matsawa wa 'yan arewa, za su koma su matsawa kansu, za su je su fara bin inyamuran. Har shugabannin suna cewa sai ka kawo miliyan kaza za ka fita ma ka je asibiti ma za ka je asibiti. Wannan hanyar da suka ɗauko kenan. To abinda gwamnatin tarayya za ta yi shi ne, dole ya zama mata dole ta fito da ƙarfi ta tsayar da wa'annan matasa musamman, amma kafin ta haka kuma ya zama mata dole ta ja kunnen shugabanninsu kuma ta sa su a cikin wannan tsayarwan, saboda in ba haka ba su a cikin wayansu su suke su noke a je a fita da ƙarfin tsiya a kashe wannan matsala. Su kuma suna ihu suna cewa ana cutar da su, dan idan an gama su samu damar siyasa kuma sai ai lokacin da aka zo ana kashe wannan matsala, su ba a tare da su aka kashe ta ba, saboda haka yanzu suna son su sake dawo da wata Biafra ta biyu ko ta uku ko ta biyar, haka wayansu yake wanda suke tunanin wai su suna da wayan. To amma hankali ba haka ya gada ba, saka gwamnatin tarayya ta ja su a shiga a ce wannan matsalar kun yarda da ita ne ko baku yarda da ita bane, kamar yanda shugabannin dattawan arewa suka ce idan kun yarda da ita tare da wanda matasan ku suke, to bismillah ku tafi. To gwamnatin tarayya ba ta iya sallama su ba, dan ba ta da dama a tsarin mulki, ba wanda ya isa koruwan daga cikin Najeriya. So sai a zauna a yi wani tsari za a yi a gyara tsarin mulki wanda zai iya ba su dama su tafi. To amma ina tabbatar maka ba dan su tafi suke suka tayar da wannan rigima ba, sun kuma bari ta balle ta zama abin da ta zama, kuma ina ganin alama cewa sai dai yanda suka so mu zubda jinin nan na mutane da ba gaira ba dalili, to in ba wannan zubda jinin aka yi da yawa ba, wataƙila na gwamnati da ƙyar magana za ta iya tafiya haka, saboda wanda suka ɗauke ta sun suke ba masu hankalin bane ma a cikin marasa hankali.
Ma Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka BOA. Daga talabijin mallakar jihar Bauchi wato BATV wadda ni Salisu Bala Haluru zan gabata. Shirin a yau zai duba tarihi da al'adar garin nan mai tarihi a masarautar Bauchi har ila karamar hukumar Bauchi mai suna Inkil. Shirin ya samu zantawa da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Dardimi.
Wakilin tarihin masarautar Bauchi, ko za ka gaya mana shi kuma tarihin kasar ko kuma garin nan na Inkil a masarautar Bauchi?
To shi Inkil wani gari ne wanda Malam Yakubu ya kafa ta.
No.
Lokacin da ya bar guni ginin dutsen warin ji kenan.
Haka.
Bayan ya baturu a 1804 1804
haka.
Ya dawo guni ya zauna har zuwa 1806.
Na'am, bayan jihadi kenan.
Bayan an fara jihadi lokacin.
Na'am.
To yana Inkil da yaje 1806 yaje ya zauna a Inkil. Amma a wani tarihi an ce dan uwansa Sa'ad Dosa wanda sarkin Turin kenan sai ya je masa bukoki guda 60 a turun a Inkil kenan sai ya zauna. Amma lokacin babu kowa a wajen, babu mutane, babu kowa a wajen, fili ne kawai. Kuma ainihin inda Malam Yakubu ya zauna din daidai ina ka zo shiga Inkil, akwai inda ka zo hanya rubuwai ne yabo jinji wani kuma zai kai har kwata. To dan wannan tudun a wajen Malam Yakubu ya zauna, shine ainihin settlement din da ya zauna na farko a wajen. To akwai ka san yana Inkil ne mutane suka rinka zuwa suna masa mubaya'a.
Okay.
Ana zuwa ana masa mubaya'a, ana zuwa ana masa mubaya'a, ana zuwa ana masa mubaya'a.
Malam Yakubu.
Na'am. Ina Inkil ne aka je aka sake gayya, aka je aka ba nemi shawara yadda za a kafa gari. Ina Inkil ne aka fara fita yaki. Ina Inkil ne ya aka fara masa mubaya'a, ya fara bada sarautu. Ina Inkil ne aka fara sallan Juma'a da wa'azi da sauransu mai karfi. Domin a da kawai yakan fita ne a ɗan zaga garuru ana musu wa'azi ba wai wanda za a tara mutane da yawa ba. To yana Inkil da ya fara wannan wara. To akwai daga cikin wasu harro-harro a lokacin wanda suka zo suka ta yi jihadi, akwai harron Ɓewu wanda idan ya zo yakan ce miwari Inkire. Miwari Inkire wato yana gaya Malam Yakubu ke Malam Yakubu miwari Inkire. Wato na zo ne mai hira, amma hira ba wai hira irin na shirita ba, hira irin na ilimi wanda kaman daukan darasi da wa'azi da karatu da sauransu. To yana amfani da wannan kalmar sai Malam Yakubu miwari Inkire. To daga wannan Inkire din aka samu kalmar wannan suna Inkil. To ya zauna a wajen har tsawon shekara 6. Daga wajen ko baya nemi shawara wajen Shehu Usmanu dan Holiyo daga Madahullahu, yake ce masa ya ba shi shawara akan ya je kafa wani garinsa. To shine ya zo ya kafa masarautar Bauchi. To lokacin da ya tashi je bar Inkil, to tun da kaga gari ne wanda mutane suka zauna a garin, ba zai yiwu a bar garin haka gaba ɗaya ba, sai da yake akwai fili waje ne mai dausayi haka da sauransu. To sai wajen ya zama kaman gona haka, gandu na sarki ya zama. To wa'anda ake ajiye su a wajen galibinsu wani sai kula da wannan gonakin ne da sauransu. Kuma a lokacin da aka zo a wajen lokutan har barinsa Inkil ya koma ya kafa garin Bauchi, a lokacin ya bar al'amuran sarautan garin na gaba daya a hannun ɗaya daga cikin fadawansa wanda ake kira Ɗanrimi, wanda kusan a lokacin ma shi yake da sarkin Inkil, wanda duk wanda aka ga ya dace da yake duk gandayen sarki wato wajen da ake noma a sarki na hannun Ɗanrimi ne. To shi Inkil din ba a kiransa da gandu, da yake an riga da an samu suna
haka,
sai ana kiransa sai shi yake da wannan salafa da sauransu.
Na kamar rukun kabilu ne su kuma suke zauna wurin kuma wanda suka kawo nan gari.
To shi wanda ya kafa gari kan Mala Yakubu ne
haka.
To kuma ita Bauchi lokacin da aka kafa ta a kasancewan shi Mala Yakubu yana daga cikin sarakunan gabas, wato sarakunan kamar yadda Hausa suka ce sarakunan Hausa bakwai, saboda shi Usman ya raba daular san gida biyu. Yammaci ya ba mu Abdullahi, gabashi ya ba mu Muhammadu Bello. To shi ne sai ya zama to shi Mala Yakubu na cikin sarakunan gabashin daular Usmaniya ne, wanda kuma galibin su Hausa suke. To shi yasa Mala Yakubu ya zabi harshen da za a rika yi a masautansa zama harshen Hausa, shi ne harshen masautansa. Ya kuwa ɗauki garancin kuwa ɗauki Kanuri kuwa ɗauki Fulani ko wani abu da sauransu, ɗauki harshen Hausa zama shi ne harshen masautansa. Saboda duk wasu masu sana'a, malamai, masu aiki, yan kasuwa, inda zai samu su yanci a ƙasar Hausa ne, ya zama to ya ɗauki harshen Hausa ya zama harshen masautan gaba ɗaya. To shi yankin galibi ma'aikata ne ake zuwa ajiye su a wajen su riƙa aiki.
Ma'aikatan
fada, ma'aikatan sarki. Babu wani harshe, wani yare da za a ce su ne masu yaren yankin waje ne. Wato ina nufin kaman akwai wannan yare a nan, akwai wannan yare a nan, akwai wannan yare a nan. Yasa daga sautin yankin gaba ɗaya babu wani wanda aka an ce ta fi gado a zuriya ɗaya gaba ɗaya. Wannan kaga yayi, wannan kaga yawancin yaren yi, yawancin yaren yawancin yaren yi. Akan naɗa shi ne kawai bisa waye zai biya wa masauta bukata.
Na'am, akwai yaruka da dama kenan.
Akwai yaruka da yawa.
Na'am. Kamar su ma menene suka fi shahara a wannan gari?
Noma, noma ne, noma da kiwo. Noman da shine babban sana'ar su a wancan lokacin.
Na'am.
Kuma har yanzu idan ka duba ne yan waje inkil a dausayi ne mai rike ruwa.
Haka.
Yawa waje ne na noma, dausayi ne na noma. Saboda da duk wajen gonan Mala Yakubu ne. Bayan ya bar inkil ne akwai abu sai wajen ya mace shi gona kawai. Duk gaba ɗaya gona ne a wajen. Saboda haka wanda aka fi aka bar su wajen kawai masu kula da gonakin ne.
Na kamar ina ne san inkil da garin Bauchi.
Shi kuma bai wuce kilomita, shi ma bai wuce kilomita biyu ba zuwa uku.
Na'am.
Daga cikin garin Bauchi da Ganuwa. Baya wuce kilomita biyu zuwa uku.
Alhaji Sani Abdullahi shi ne sarkin inkil, yake duk da kusancin garin da cikin garin Bauchi. Hakan bai hana su fama da matsalolin rashin abubuwan more rayuwa ba.
Kowane rayuwa yana da nasa kalubalen. Babban kalubalen da muka fi fuskanta a nan inkil gaskiya shi ne yadda muke samun ainihin karuwan matasa, kuma ya zamo ba su da ainihin ayyukan yi. Kuma kaga dai ga mu ga fadin jiha, amma muna da karanci musamman na makaranti. Kaga dai yadda Allah Ubangiji ya azurta mu da yara a nan gari inkil, amma wannan abin ta da hankali ne kwarai da gaske. Saboda haka muna kira ga hukuma da a dube mu musamman abin da ya shafi hidiman makaranti ne, da kuma abin da ya shafi hidiman kiwon lafiya. Nan mun yi kokari mun je mun nemi taimakon ainihin gwamnati. An zo an gina mana asibiti, amma dai ba a sa kayan asibiti da ma'aikata yadda ya kamata ba.
A madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin mallaka jihar Bauchi BATV, daga din rediyon murar Amurka wato BOA da ke Washington DC. Ni Salisu Bala Haliru dan shirya na gabatar ke cewa talaka.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.